أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وجه uku ga watan biyu shekara ta 1437 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 15 ga watan 11 shekara ta 2015 alisafin turawa darasi na 78 a cikin wannan littafi mai albarka na akamul janaiz wa bid'ah Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya da taimakon Allah yau zamu tattauna ne akan yaya kabarin musulmi ya kamata ya zamanto sifarsa gabaɗaya karatun mu zai cike ne akan wannan sifar kabarin musulmi dangane da tudun sa yayi sama ko kuma yayi kasa me ya kamata ayi da kuma bayani akan al'adu da bid'o'i da mutane suka kimtsa suka shigar a cikin sha'ani na binne kabari na binne mamaci a kabari kamar yadda muka shayin bayani yau da gobe kullun wannan harka ta binne mamaci din nan harkar yin kabari al'ada ta shiga ciki ta yi kaka gida ta danne sunna ta hana ainihin wato gaskiya aiki yanda ya kamata har ya zama sunnar yanzu ita ce bakuwa bid'ar da al'adar ita ce wanda aka saba da ita babu abinda zai magance wannan matsala illa musulmi su dawo su fifita sunnar annabi din akan harkar binne mamaci akan al'ada da gargajiya an saki al'amarin an miƙa wuya ana bin yanda aka tarar ana yi mutane tsammani suke yi haka din da suke yi shine daidai wa hum yasabuna annahum yusinnuna sun'a suna tsammani suna kyautatawa ne alhali kuma munantawa ne duk abin da aka yi shi in dai shari'a tana da ta cewa akai kuma wani ya zo ya yi ra'ayinsa to an yi kuskure ba daidai aka yi ba kuma wajibi ne waɗanda suke da'awar su ahlu sunna ne duk wanda yake jin a ransa cewa shi mai bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ya kamata a dukkan wani kabari da yake da alaka da shi ko yake da iko da shi ko nasa ko na iyalinsa ko na ƴaƴansa ko na ƴan uwansa ko na makotansa ko na abokanansa to ayi a kokari a tabbatar da wannan abin da zamu faɗa dan shine zai dada wayar mana da kai kuma ya sa mu kori wannan al'ada da bid'a a cikin harkar mu ta binne-binne mamatan mu abu na 144 Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa wa yusannu ba'da al-firaghi min dafnihi umur bayan an gama binne mamaci an sunnanta wasu al'amura kamar haka al-awwal na farko an yurfa al-qabru anil ardi qalilan nahwa shibrin wala yusawwa bil ardi وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن وله شاهد مرسل عن صالح ابن ابي الاخضر قال رايت قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا او نحو الشبر رواه ابو داود في المراسيل وسالم هذا ضعفه يحيى القطان وغيره an su'al amura kamar haka sunna ne mai karfi bayan an binne mamaci a kula da abuwa kamar haka na farko an yurfa al-qabru 'anil ardi qalilan nahwa shibrin a daga kabarin idan an binne mutum a dora masa kasa a kansa nahwa shibrin ya kai kamar tsawon taki daya shine wannan shibr idan a ce misalin nan ne kabar ainihin mutum din yana cikin nan nan ne doran kasa wannan cebur din to tudin da za a yi na kabari ya zama kai ya wuce wannan taki daya na wani irin mutum matsakaicin mutum yanzu misalin littafin nan da ke gaba na taki daya ne wannan littafin ban san mita nawa za a ce to duk yanda za a yi idan za a binne mutum a kabari aka binne shi to tudun kabarin kai ya wuce tudun littafin nan ku duba iya tudun littafin nan ku ga mita nawa zai kai misali taki daya ka gani ko kuma kasa da haka amma kai ya yi sama da haka akan haka ne ibnul qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin Zadul Ma'ad babi musamman yayi da yake hani akan binne mamaci a daga kabarinsa ya wuce wannan takin yace shari'ar musulunci bata yadda ba ta hana ta'liyatul qubur abinda ake nufi ta'liyatul qubur daga kaburruka su sama su tudu lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallama baya daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta'liyatul qubur wala bina'uha bi ajr wala bi hajarin wa liban yace wa huwa ma bid'atun makruhatun ba sunnar annabi bane ba shiriyar manzon Allah bane gina kabari ko a daga kabari ko a sa masa dutse kaman waɗanda suke gyara kabarin su su sa mai duwatsu ko bulo su dage shi tsaf ban sani ba yanzu wannan littafin tudun su ya kai inci 9 bulan su minci inci 9 zai kai a? To in zai kai to kada tudun kabari ya wuce daidai tudun bulo inci 9 za ku iya aunawa da littafin hannunku ai duk kusan girmansu daya kada ya wuce wannan taki daya na mutum matsakaici ni ku da mun kusan matsakaici ne ba dogo can ba ba ga dare ba kuma yace ba sunnar annabi bane ba shiriyar manzon Allah bane ba gini a kabari bid'a ce makruha ma bid'a a barki so waɗanda ake zuwa a ɗebo ƙasa a lafka a lafka a lafka sai ya yi wani tsiri a yi ta tada shi sai ka ji ana a tashe shi tashe shi a tashe shi a tashe shi duk tashinsa da za a yi kada ya wuce ta ƙida ai ruwan sama zai zo buge shi ai kaza kaza ba an ce ku rinka zuwa ziyara kabari ba manzo Allah ce zurul qubur ku ziyarci makabarta ku rinka ziyartar mamata a kwance fa inna tudhakkirukumul akhira ziyartar makabarta nan yana tunatar da ku lahira idan kun je ziyara sai ku gyara kabarinka mamatan ku amma wai ruwa zai dake shi zai kasa wannan ba uzuri bane na asaba sunna annabi ina waɗanda suke ɗauko bulo bulo su ɗora a yi kwas kwas ina waɗanda suke plasta wallahi har fenti ake to kaji har tiles ma ake sa tiles a dauki tile wani ma wata kila a gidansa lokacin kafin ya mutu ma ba tile din amma yanzu bayan ya mutu tunda yana da wani ɗansa mai kuɗi ko wani dan babbansa ko dan uwansa mai kuɗi ko abokinsa sai ya sa aje a ta mai tile wallahi kada ka yadda a sa maka tile a kabarinka dan wallahi an maka bid'a kuma idan baka yi wasiya kace kar ai maka wannan ba sai abun nan ya shafe ka ko kuma kana goyen bayan a yaka din kuma wallahi ba gata bane ba gata bane daga kabari yan uwana ba gata bane filasta a kabari ba gata bane rila har rila ake sa kai kabarin da naga rila aka sa masa rila a yar sabila rila ta kofar gida aka dage kabarin nan aka filasce shi shi ma makocinsa shi ma ya samu albarkacinsa kada ya shafa masa kasa shi ma aka lafke shi da siminti karara akwai hadisai manzon Allah karara fa ya fito ya fada yace kar ayi malaman mun nan fuqaha'u Allah ya musu rahama karara suka fada a cikin tafai cewa kar ayi to ina waɗanda ake kabarin a gina musu ma daki guda ake akan daki guda so gabar karatu ta zo shari'ar musulunci dai gashi abin da aka ce daga shi kadan nahwa shibrin wala yusawwa bil ardi kada a labelin din sa a shimfide shi ya zama wato shi da kasa babu bambanci saboda me wadhalika li yutamayyaza fa yusana wala yuhana dan a bambance shine li yutamayyaz dan a bambance da kabari da inda ba kabari ba fayusan sai a kare mutuncin kabarin wala yuhan ba za a wulakanta kabarin ba yanzu kaga idan an dan daga shi din koyaya an yi alamar kabari ne to mutane su ce a nan makabarta ne a kiyaye kar a taka amma idan ya zamanto an yi tonan an yi labelin dinsa da shi da kasa duk ɗaya ne ba bambanci to wannan kuma kaga za a iya zuwa a caccaka ko makabarta ne tsohuwar makabarta da inda wato kaburkan suka kwanta za ka ji tattakawa ke ana wucewa to shari'ar musulunci ta ce a dan daddaga shi kada ya ainihin wato ya zamanto yayi abin nan da kasa akwai riwaya da ake cewa an ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dab da kasa wannan saboda dadewa ne amma ba wai cewa da aka tona kabarin haka yake wato a hade da kasa aka yi shi ba kamar yadda zamu zo mu karanta yanzu kenan ashe dai daga kabarin koyaya dai yana da asali kuma mun faɗa mun maimaita cewa abinda yake sa mutane suke daga kabari wai dan a sa masa kasa kada ya tono to ku yi tono mai zurfi mana idan mutum ya tona kaman rabin gaba ai ai in ma ana jin tsoron wai ruwa zai iya tafiya da shi ko ruwa zai a tona gaba guda mara iya zurfin mutum in ka zura shi a can aka sa mai kasa yaushe zai bude ba zai bude ba to matsalar tonan da muke na kabari sai a kukkarface shi da cebur sama-sama idan an yi inda kafadarsa za ta dan shiga shikenan sai a ɗauko tukwane a ɗora masa ya ƙara tudu sai a kwaba kasa dole kabarin ka ga ya yi tudu wani ma da ruwa ya daki kabarin ma sai ga tukunyar ake gani kaga wannan kabarin bai yi ba so duk wanda za a binne masa mamacinsa don Allah ya sama masa wuri mai kyau yalwatacce a tona masa rami yayi zurfi sosai Allah ka yafe mana yayi zurfi sosai ya zama kamar irin gwiwa gaba ɗaya ta tafi ko sama da gwiwa ma a sa shi a can cikin ƙasa duk tukwanen da za a sa ko azara ko itacen da za a sa babu matsala za a sa masa ƙasa ko da ba a ɗaga shi sama da wannan shibir ɗin ba kaga ba ku da matsala to amma matsalar shi ne zuwa ake yi far kuma yawanci makabartun sun cika ana da kamfar wurin da za a sa mutane to sai a yi ta dabaru a je tsakanin kabari da kabari a yafce wannan a fasa tukunyar wannan a fasa tukunyar wannan a dan tsakani a dan zura mutum wani kabarin ma ana jefa mutum ana sa shi kana hango makocinsa. Akwai mutumin da muka je binnewa ba tsarewa biyu ba, ana kokarin sa shi jefansa gashi kana hango likafanin wani a ciki, wallahi jefansa kana hango a tukunyar wani. Me zafi samu wuri mana yalwatacce wadatacce. Wani kuma wani ƴan unguwarsu a nan suke ta mutuwa, yawanci a nan ake binne ƴan unguwarsu, sai ce shi ma nan za a zai. Ko kuma an binne wane ne ɗansa, sai ce shi ma can za a kai shi. Ka da sayan wurin ka yi, ka kewaye shi, ka biya kuɗi, sai ka ce in ka mutu sai a je a binne ka aure. Da nan ne kuma nake jan hankalin masu kuɗi, wallahi tallahi ku ji tsoron Allah, waɗanda Allah ya ba ku hali. Da yawa-yawan garuruka ana kuka cewa makabartu sun yi matsi, ana binne mutane a tsohon tsari, tsohon tsari, tsohon tsari. Wannan yasa ake saba wa annabi akan binne mutum. Na farko masu hali da gwamnatoci wajibi ne ku taimaka. Ina jin ba buƙatar sai an yi maka wa'azi akan wai ka ce wai gona ka ba mutanen garin ku don a rinka binne mutum, wataƙila kai ma a wannan gonar za a binne ka. Amma mutane sai ga mutum ya sai fili, ya je an yanka masa gona, iya ganinka. Ka rinka ganin tafka-tafkan gidajen gona na manya-manyan mutane masu mulki, masu sarauta, masu kuɗi. Amma makabartu a matsayi, wannan wace irin rayuwa ce wannan? Wace irin rayuwa ce wannan? Ka tanadi manya-manyan gidaje, kana hawa manya-manyan motoci, ka tanadi manya-manyan gidajen gona. Amma a garinku, makabartar unguwarku, makabartar ɓangarenku a matse, kuma abin da ya fi komi ƙaranci, wallahi makabarta. Sai kaga yanzu musamman mu a nan Kano, sai kaga wallahi idan aka yi mutuwa wani wurin kafin a isa makabartar ma, sai an yi wajen awa guda ana tafiya, sai an yi awa guda ana tafiya. Amma mutane sun sai filaye gaba ɗaya, sun sa masa kango, sun mai da shi kango, sun sa manya-manyan baƙaƙen gate sun rufe. In an yi magana na yaya ne da jikoki, kai babanka da kafin ya mutu ya sai maka kango da gida? Ba haka ka tashi ba, baka da shi? Allah ya baka. So wallahi abun kunya ne gari da masu kuɗi da masu hali wai a ce wai babu makabarta. Kuma gwamnatoci da sarakuna da kuke yankawa masu hali, masu mulki, kuke yanka musu gonar nake iya ganin su, wallahi arun alaikum, abun kunya ne a gare ku a ce a masarautunku ko kuma gundumominku ko jihohinku ko local government ɗinku babu wadatacciyar makabarta. Ko ga makabarta malam ta gunakanta, ana zubar da shara a makabarta. Makabartu nawa ne a ƙasar nan an mai da su bola? Motoci da suke ɗiban shara kawai, sai a ɗebi shara kawai sai a je a kai makabarta. Ana juyewa, ana juye shara, ana zubawa shara akan matacinmu, iyayenmu da ƴaƴanmu da kakanninmu da danginmu su mutu, a je ana zuba musu shara a kansu. Ko yanzu nan na ga dama wallahi sai in ƙirga makabartun da nasu ana zuba shara a ciki, ko in faɗa? Wallahi abu akwai ciwo ƙwarai da gaske. Mushe, idan mushe ya mutu sai a kai makabarta, bai mushe kare a unguwa zai mutu yiwu sai a jashi, sai a jefa shi a makabarta. Jama'a wannan wani irin abu ne wannan? Bujimi doki ya mutu sai a kai shi makabarta, shara sai a kai makabarta, musamman unguwannin da suke kusa da makabartu. Iba kawai za a watsa laifinsu sun mutu, kuma za a ga makabartan ba wanda babu a ciki. Akwai malami, akwai mai kuɗi, akwai manyan unguwa, akwai, amma ba wanda za su tsawata. Kewaye makabarta ya gagara, kewaye ta, a sa mata bulo ko na ƙasa ne a kewaye ta ya gagara. Amma mutane sun kewaye gidajen, sun yi katangar har ta wuce ka'ida, sun sa ƙarfe, sun sa security, sun sa bishiya, sun sa wane ne, sun kewaye. Mutum gonarsa kilomita kaza a iya tafiya, duk ya je ya kewaye ta, gonar da sai shekara uku bai je ta ba, ya sa an kewaye ta. Amma ba zai iya taimakawa a kewaye makabartar unguwarsu ko makabartar garinsu ba. kun yi wa kanku tanadi na gidajen da za ku zauna a duniya, amma ba ku yi wa kanku tanadin shekarun da za ku zauna a gidajen ba. Wannan gidan gonan da ka dauka iya ganin ka, kana ta kashe wurin kuɗi, an dauki mai gadi ana biyan su kuɗi, an yi ta shuka, akwai wanda ya je gidan gonan ma ya shuka kayan abin nan, kayan amfani, shi bai zai cira ba, kuma kullum wurin a kule, ya kafa doka kar aje amfanin ya yi ya tsuro ya lalace ba za a kwashe ba, bai da ma lokacin da zai je ya zauna. Dan zaman ma da ake a gidan gonan ma babu, dan me damuwa da bakin ciki ma ya ishe shi da bari ya zo gurin ba, ko kuma yana tsoro kar ya je a buge shi. So wallahi jama'a, wannan gaba ce mai muhimmanci, ya kamata mu kula da ita. Babban dalilin da yasa ake wulakanta mamatu, matattunmu ake wulakanta su, idan an zo binne su ake irin wani kabari da za ka yi mamakin, shi ne rashin wadatuwar wato wurin da za a binne matattun. Ya yi matsi kwarai da gaske, kuma alhamdulillah ka duba daji da Allah ya bamu iya ganinka, duba gonaki da Allah ya bamu iya ganinka. So wannan gaba tana da muhimmanci mu kula da shi. Akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ulhida lahu lahdun. Kun san din kamar yadda muka yi bayani a baya, an yi manzon Allah kabari irin na lahadu. Kun san kabarin lahadu, kun san kabarin ashakku. Wa annabi an yi masa wannan, wa nasaba alaihi al-libna nasban, an kafa masa tubalai, al-labin ko al-libin ana nufin tubali, bulo bulo bulo. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an binne shi, an sa bulo bulo, ina irin bulo na kasa din nan, to da shi suke binne mutane, sai a sa a bayan mutum, sai a kwakkwaba kasa, sai a toshe, ya fi rikewa sosai. Amma mu nan ba ma amfani, mu anan shiyar ba ma amfani da bulo, muna amfani ne da wato ko dai tukunya, can kuma in ka gangara can mutanen gabar suna amfani ne da itace ko azara, saboda ba ta cin ƙasa, baya cinye ta da wuri da kuma ganye, duk da mu nan ba a fi amfani da abunan ganyen ba. In an samu tukwane aka dora akan mutum, sai kuma a kwaba ƙasa a ainihin wato sassaka a tsakanin su tukwane. To manzo Allah an sa masa wato wannan block 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 sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, aka rufe shi duniya kenan. Allah ya fahimi mana, Allah ya bamu kyakkyawan cikawa. Wa rafa'a qabrahu min al-ard nahwan min shibr, kuma an daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙasa kamar shibir guda daya, shine wanda muka yi bayani kamar taki daya kenan. Kaga kabarin shi kansa annabi dan an daga shi iya ina iya taki. To duk ahlus sunna da yake so a rubuta shi cikin masu bin annabi, to yayi wasiya ya ce kabarin sa kar a daga masa shi, dan ba mamaki ahlul bid'ah ne za su binne ka, ko kuma ahlus sunna ne amma masu sakaci da rashin kula da sunnar. Dan galiban idan an je makabarta ana gani ana kuskure, ba a iya magana, yanda ka san an sa kwado an rufe bakin mutane, ba a iya yin magana, ana kallo ana yin barna. So mutum a cikin wasiyarsa ya faɗa iyalinsa, ƴaƴansa, abokanansa, ƴan uwa, duk ya yi bayani cewa ga yanda nake so a yi mun kabarina, ko da sun yi maka sabanin yanda ka ba da wasiya, to laifin yana kansu ne, baya kanka. Ina fata ana fahimta. Wannan hadisi Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin sahihin sa, Imam al-Baihaqi da isnadi wanda yake hasan, amma yana da shahidi mursali daga Sani Ibn Abil Akhdar, wannan tabi'i ne, wannan mutumin tabi'i ne, yace ra'aitu qabra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwa shibrin, yace Allah ya nuna mun naga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya tudun sa taki daya ne ko kuma kusan taki daya. Wannan dai magana dai da muke maimaitawa, taki daya ko kusan taki daya. Kuma kar ku manta da hadisin nan na Ali bin Abi Talib da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali din, yace ka shiga makabartar baki a duk kabarin da ka gani ya wuce wannan taki daya, ka sa magirbi ka sare shi,
ka sare shi haka annabi ya ce kaga ai babban abu ne bayan an mutu din bayan an binne mutun din bayan an yi shekarun annabi ya ce in dai ya wuce take dayan nan to a sare shi a rage masa tsawo ba a ce ai tunda an riga an binne an hakura a kyale ba Allah sa yan uwa suna fahimta wani Abu Dawud da ne ruwaito shi a cikin marasil din sa to amma wannan Salihu din Salih ibn Abi al-Akhdar Yahya al-Qattan ya da'afa shi yace mutum ne mai rauni yana cikin almajiran Imam Zuhri mutum ne wanda yake mai rauni to dama hadisin da ya karin karfi ne aka kawo shi shahid ne Albani yace wa yayiduhu ma sayati minan nahyi an ziyadati ala turabil kharij min al-qabr abinda zai karfafa wannan magana ta cewa kada a daga kabari ya wuce taki guda dama akwai hani da yazo na musamman akan kada a ƙara zuba wata ƙasa a kabari bayan ƙasar da aka tono a cikin ramin kun fahimce ni kamar misali an toni kabari kuma a je a siyo wata ƙasa trip guda ana ɗiba ana ɗaukowa in an binne mamaci saboda tsabar raya bid'ar a daga kabari a ƙaro wata ƙasar bayan ta cikin kabarin a ƙara annabi ya hana yi wannan yace fa inna min al-ma'lumi annahu yabqa ba'da ad-dafn 'ala al-qabr at-turab alladhi ukhrija min al-lahd alladhi shaghalahu jism al-mayyit yace ai abu ne sananne bayan an binne mamaci dole ne za a samu access wato karin ƙasa wacce take ta karu wanda gangan jikin mamacin nan shi ya shaggala wannan rami iya inda mamacin ya shiga kaga wannan ƙasar ba za ta koma ba ko ba haka bane to wannan ma ai ta isa me ya bukata kuma sai an siyo wata ƙasa an da karawa me ya bukata plaster me ya bukata siyo bulo-bulo an zo za a binne wani sai ga wheelbarrow an ɗebi bulullulluka za a loda masa an zo da buhun siminti an sayo yashi mangala kaza ka duba fa duk sauran mutane gaba daya duk kowa kabarin sa fa kasa ce ja ko kasar bakar kasa amma shi wai saboda shi wani ne yanzu wai dan an zo binne shi wai a sayo siminti a sayo yashi a sayo kaza a sayo kaza akramaka Allahu dan an bambanta kabarin ka da na mutane wannan baya nuna cewa ba za ka samu rahmar Ubangiji kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka ya akai kabari akai maka bid'a akan kabarin ka ku masu binne mamata tayin da kuke sawa plaster da kuke yi rila da kuke yi daga kabari da kuke yi da masu yin daki ma da masu yin rumfa ma har ma da wanda suke saka fanka ai gini sosai a sa masa fanka wallahi tallahi sai dai ta kara masa zafi kuma wannan kyale-kyale da kyal da kwalliya da me da ake yi wallahi ba zai kai shi ko ina ba kuma zai kara masa komai ba ai nan na gaya mana akwai asar a cikin Sahih Bukhari Abdullahi dan Umar ya zo wucewa ya ga wasu mutane a gindin kabarin dan uwansu bayan an binne shi suka dauko itace suka yi mai rumfa lafiyayya kasansa inuwa suna dan zaune a gefe suna dan hira ya ga mutane a kabari da rumfa duk kowa gaba ɗaya kabarin sa babu rumfa sai wannan mutum yace wannan fa daga ina Abdullahi dan Umar suka ce dan uwanmu ne me ya faru yace mun rufe shi ne mun rage masa zafin rana yace ku cire ta yuzilluhu amaluhu ku cire wannan rumfar aikin da yayi a duniya shine zai mai inuwa so dan ka sa masa tile ko ka sa masa rila wallahi ba abin da zai masa ka sa masa ka sa shi a akwati ka sa masa wani ne ba abin da zai masa ai wallahi wannan ramin da kake gani malam ba abin da zai kubutar da kai sai aikin ka wannan masallacin da baka zuwa ranar zaka gane illar rashin zuwa masallaci sallah wannan jami'in da baka yi ranar da ka kwanta a kabari ranar zaka fahimci lalle na yi asara da bana zuwa nan sallar jami'i da yan kwana musulmi wannan sadaka da baka yi da abin da Allah ya hore maka ranar zaka cire yaka ka ce kash da na sani da na yi amfani da dukiyar da Ubangiji ya bani na yi ta sadaka don samu hasken kabari wannan kin bin iyayen da ka yi a ranar da ka kwanta a cikin kabarinka ranar za ka ga matsin kabari na fatar hankali wannan aƙidar taka da baka gyara ba ka yi abin da ka ga dama kai ta shirka, kai ta bid'a, kai ta fasikanci, kai ta duk abin da zaka yi. Wallahi a ranar zaka fahimci kwanciyar nan ta kabari wato ba ta da dadi, kuma wato ƴan uwana wato abu mai ciwo wallahi malam. Wato wannan wuri idan ka kwanta ba za ka dawo ba. Ka san ita wahala. Wato da dan dama dama a ce inda mutum ya shiga kabarin nan ya sha wahala za a ce Allah zai ce to ka sha wahala to ka koma duniya dan ka gyara to da dan dama dama to ba a dawowa. Ka cina mutanen da suke tafiya suke barin duniya ba su kimta ba. Mutum yana cikin mota yana jin kiɗa yana waka yana kaza wani ma yana shan giya wani ma yana tare da mace ma ana tsiya kasau a zuwa hada hadari. Ya shiga gargashin tirela direbansa ya masa kaza ko jirginsa ya samu matsala. Ya mutu. A zo a yi maka tambaya kuma dalla dalla. Ka tafi baka shirya ba. Wani yana bacci ya wuce. Ya kwanta bacci lafiya lafiya gobe za mu tafi kaza karfe kaza za mu hadu. Zan fita ofis kaza ni baran tashi ba sai karfe kaza. Ayya. 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 Yana farkawa sai dai ya gan suna tambayarsa. Mar rabbuka wa madinuka. Wama 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 wallahi. Wato shine bala'in zama a duniya babu shiri. Ustaz. Kabari kada ya ishe mu tashi hankali da muna da zurfin tunani amma matsalar wallahi jin dadin duniya da muke ganin jin dadi ne. Rayuwar da muke yi da ƴan kwabban da Allah ya bamu a hannunmu da gidajen da muka gina na alfahari da matan da muka aura muka tara da motoci masu tsada da muke da rigunan da muke sawa da abubuwan da muke shi yake dauke mana hankali sai mu manta da kwanciyar wannan ramu. Wani cikin salabe ce ai duk abu mai dadi ina tuno kabari zan ce ya gari. Shi duniya ba ta da dadi. Ba ta da wani dadi kana tuno cewa zaka mutu. Ko yau ko gobe ko jibi ko gata to dadi ya kare kuma. To an hana a kara. Masu zuwa kuna ɗebo ƙasa kuna ƙari abin ne mutum ana yi masa ƙari a cikin ƙasarsa wai don ya zama ƙabarin ƙato ne sai a ce ai wannan babban mutum ne yayi babban mutum yake cikin ƙasa babban mutum babban mutum girmansa bai hana a bashi a zaune a gan shi ba. Allahumma illa kasar da za a siya daga baya in kabari ya burma ana samun kaburka suna burmawa wannan a siya ai ta ciko wannan ba laifi bane ba. Allah shi ganar da mu malam yake cewa wa zalika yusawi alqadr almazkur fi alhadith taqriban wannan zai isa ya daidai da kadarin da aka ambata daidai gurgurdan abin da aka ambata na kasa wanda aka faɗa hadisin da ya gabata. Imam Shafi ya faɗa a cikin littafin al-Ummu na gaya mana dai fiqhun shafi'iyya ne da mazhabin shafi'iyya da masail na addini na fiqh yana da kyau dalibin ilimi ya mallaki wannan littafi na al-um na Imam Shafi'i wato lalle ya ci sunan sa al-um din in an ce uwa kenan uwa ba da mama akwai karatu a ciki bari ku ji Shafi'i yace wa uhibbu Allah yuzada fil qabri turabun min ghairihi ni dai ina son kada a ƙara a kabari a kabari kada a ƙara wata ƙasa ba ta kabarin ba li'annahu idza zida irtafa'a jiddan saboda idan an ƙara in dai aka ƙara to zai yi tudu sosai wa inna ma uhibbu an yushkhasa ala wajhi al-ard shibran aw nahwahu ni dai ina so dai a gina kabarin idan an kwatanta shi tsakanin kabarin da ƙasa ya zama bai wuce taki ɗaya ko makamancin wannan ba. Imam An-Nawawi ya dakalto magana a cikin Al-Majmu'a. Al-Majmu' shi ma littafi ne mai kyau na fiqh da hukunce-hukuncen addini Majmu' Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab na Imam An-Nawawi. Yace malamai sun yi ittifaki almajiran Imam Shafi'i, jama'ar Imam Shafi'i, ƴan masabar Imam Shafi'i, ƴan Shafi'iyya sun yi ittifaki, ittifaqa ashabi Ash-Shafi'i al-istihbab ar-raf'i bil qadr al-mazkur. Cewa ana so a daga kabari daidai iya gwargwadon abinda aka ambata shine taki daya don Allah dan uwana gobe idan ka je makabarta za a binne mu mace don Allah ko ba za su yi aiki da abinda zaka bada musu ba idan ana binne mu mace ka ce jama'a annabi ya ce a tsayar da kabari iya taki daya jama'a kabarin manzon Allah taki daya ne jama'a mu bi annabi akan binne mamacin nan zaka samu challenge wa mu ba haka muka saba ba kasa akwai yan gargajiya akwai yan dan gargajiya yana da wahalan shani ya da wahalan shani wallahi yanzu kabari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gyara mana halin wannan makabarta fa zaka zo mutum ba shi ba malami bane bai da rabo a cikin mutum da bai karanta ba wata harkar yake yi amma wanda ya karanta addini ya sani a ilmance waɗanda suka san ilimi suka san mutuncin ilimi sai a ce akramaka Allahu bismillah ayi mana bayanin me ya kamata a yi a bada malami dama ya yi bayani idan an gama binne mamaci an yi kabari na sunna to an sunnanta a dan yi wa'azi da dan gargadi bayan an binne mamaci kamar yadda zamu zo mu karanta amma sai sati mai zuwa dogon hadisi ne da manzo Allah ya tsaya akan kabari ya ta addu'a ya ta wa'azi idan an zo an yi duk abin da za a yi an yi bayani na sunna an gama komai sai a ce to jama'a shikenan assalamu alaikum wani a wurin ana gama zai ce salatu annabi goma goma mana kai ma ka sa annabi ko ka ji wani ya ce qul wallahu gama uku ga walidanmu walidanku aina ya kafi ya shafi hasbunallahu wa ni'mal wakilu 33 wallahi malam yawanci akwai inda zaka ga wato mutum gaba ɗaya bai da alaka ma da addini shi ba malami ba shi ba kawai sai ce ai kuma mutane subhanallahi sai ce bismillah bismillah ai sai wai ba su gane ba su abun da suka dauka wai dole idan an binne mamaci wai dole sai an tsaya wai an ce a kawon salatin annabi goma goma qul huwallahu qaba uku uku ga walidanmu hasbunallahu wa ni'mal wakilu 37 ya kafi ya shafi 41 ya wane ne tayya iya salihina allahu akbar ka dika mace salatu ziya subhanallahi alazim wai dole sai an yi wannan dole sai an yi wannan idan ba a yi wannan ba to suna ganin ma kamar an cuci mamacin ne akwai inda aka rabu gida biyu ɗan uwan mamacin ƴaƴan akwai ƴan sunna akwai ƴan bid'a su ƴan sunna suka dage suka ce sunna za a yi ana sunna sunna za a yi a wajen binne mamaci suka yi kokari akai sunna akai sunna sauran kuma suna kwantacce da abin sai bayan ƴan sunna sun gama suka ce to su ma za su yi nasu ahlul bid'a sai da aka kawo waɗannan adawai ka duba yadda mutane suke bautar al'ada kuma ka rutsa mutum a makabartan nan ka ce ya baka dalilin da aka ce waye ce ka kawo salatu na goma goma gindin kabarin wani waye faɗa amma ya ga ai ba sa sau annabi ai an hana ai salatin manzon Allah kaza kaza ya aki salatu annabi yana da wurin sa shi annabin shi yace ga abin da za a yi so ba ko ina ake salatin annabi ba me yasa baka idan kai sallah kana sallar farilla Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin walad dallin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid allahu akbar tunda kai masoyin manzo Allah ne me yasa baka yi me yasa baka yi ina tambayen ka me yasa baka yi ce man za kai ai ba wurin yin salatin annabin bane anan ko ba ga bane ba shine sunna ita sunna abinda aka ce kai kai inda ba a ce kai ba kai kai ko a gidanka ne fa baka yadda a kawo maka abinda baka da ra'ayi akai duk ranar da mataka ta kuskure ta je ta maka miyar shiwaka kuma baka son shiwaka ta sha mamaki saboda baka ce ai ma miyar shiwaka ba amma mutane addini wai sai a zo ana yin abinda aka gada ma so wannan matsalar ta daga kabari ya sama nan ina gaya muku da ahlul bid'ah da ahlus sunnati da ahlu wane ne da yan tsakiya da jemagu da masu yawo da wayi du an fada akwai matsalar rashin daidaita kabarin nan kamar yadda annabi ya faɗa abu na biyu an yuj'ala musannaman li hadisi sufyan at-tammar qala ra'aytu qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra abi bakr wa umar musannaman ya zama mai tozo shine musannam din mai tozo tozon san ma dai amma ya wuce ina ya tsaya iya ta ke daya ma'ana dai karin haske ne akan abin da ya gabata wannan hadisin bukhari ne da imam al-baihaqi da ibnu abi shayba da abu nu'aym a cikin al-mustakhraj kamar yadda yazo a cikin at-talkhis kare karen da yazo a cikin hadisin gaba daya ga san cikin bracket wa qabr abi bakr wa umar duka na imam ainihin wato ibnu abi shayba ne da abu nu'aym ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة
اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا طائي ولا 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 لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة العمراء أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأما البيهقي فقال إنه أصح من حديث سفيان التمار وقد رد عليه ابن التركماني wannan bai ci karo da hadisin da aka ruwaito daga Qasim cewar na shiga wajen nana Aisha sai nace da ita ya mama yana da ummul mu'minin Aisha ko bude mun dan Allah kabarin annabi dan dage mun labule in ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sahibaihi da abokanansa guda biyu suwaye Abubakar da Umar haka Allah ya ga dama ya hada manzon Allah da Abubakar da Umar wanda baya san Abubakar da Umar ya shiga uku tunda kullalle Allah ya hada manzon Allah da Abubakar da Umar dakaltu ana wa Abubakar wa Umar wa kharashtu ana wa Abubakar wa Umar haka abin yake yace sai ta bude mun an salasati qubur sai nan kaburka guda uku la mushrifa bangan su sun yi tudu can ba wala lati'a kuma bangan su alafke a sumulce dab da ƙasa a hade da ƙasa ba shine lafi'a mabtuhatin bi bathai al-arsat al-hamra wato an shimfida ko an zuba musu wata ƙasa da ake cire ci wato wata jar ƙasa akan kabarin Abu Dawud ya ruwaito wannan da Imam al-Hakim haka kuma Imam al-Baihaqi ya ruwaito daga Hakim din da Ibn Hazm ta hanyar Amr bin Usman ibn Hani daga al-Qasim din Imam al-Hakim ya ce wannan hadisi dai sahihi ne isnadin sa ingantacce ne haka Imam Zahabi ma ya faɗa Imam al-Baihaqi yace eh yafi hadisin Sufyan al-Tammar inganci wancan wanda muka karanta kenan na dazu Ibn al-Turkumani yayi masa raddi akan cewa wannan hadisin yafi na Sufyan al-Tammar yace hada khilafu istilahi ahli hadha ash-sha'n wannan maganar sai Imam al-Baihaqi ta saba wa istilahin ma'abuta wannan sha'ani na ilimin hadisi bal hadisu tammar asaku hadisin Sufyan al-Tammar ya fi inganci ne annahu mukharraj fi sahih bukhari wala hadisin da aka fitar da shi a cikin sahih bukhari ai yayi gaba hadisin qasim kuma lam yukharraj fi shay'in min as-sahih ba a fitar da shi a bukhari ba so hadisin da yazo cikin sahih bukhari ya fi na abu daud ya fi na tirmizi ko ba haka bane ya fi na muslim kawai ya fi na nasa'i so wannan na Sufyan al-Tammar bukhari ya ruwaito shi yaya za a ce na qasim din da bai zo cikin bukhari ba kuma ba wai mazajen suna sun fi na bukhari din bane ba a ce ya fi shi inganci to shine yace wannan ya sabawa wato sha'ani ma'abuta sani na ma'abuta wannan sha'ani to Albani yace qultu hadha ar-radd la yakfi kasa Albani shi kuma ya ji ne indai an taba hadisi yace wannan raddin ma bai isa ba لانه قد يكون اسناد الحديث المخالف لحديث البخاري اصح واقوى من سنن البخاري بخاري سو yake kai mu wani abu da mun taba yin bayani ba wai hadisi idan bukhari ya ruwaito shi shikenan a duniya ya fi kowanne ba akwai hadisan da sun cika sharadin bukhari din amma Allah bai kai bukhari gare shi ba Allah bai kai muslim gare shi ba amma malamai daga baya sun bincika sun samu hadisan nan ingantattu ne tabbatattu ne da bukhari ya same su da muslim ya same su ai da su ne ma za su yi musu kwalliya a cikin littafin su to shine Albani yake cewa ai za a iya samun hadisin da ya saba wa bukhari din wataƙila isnadin sa yafi ma na bukharin karfi asaqu wa aqwa min sanan al-bukhari yace fala yatimmu tarjihu hadith al-tammar illa bi bayani illa ti hadith al-qasim aw ala al-aqall bayani annahu dunahu fi sihhati to shi albani sai ya juyo ne yace to bai halatta ba a rinjayar da hadith al-tammar sai in an yi bayani illar hadith al-qasim
wannan hadisin Qasim din da ake kokari a ce yafi na tamatin to a fadilarsa ko ku alal akalli ai bayanin cewa bai kai shi ba a wajen inganci wa huwa alwaqi'u huna shine kuma abin da ya faru anan fa inna illatahu amr bin usman ibn hani akwai wani da ake ce da shi amr bin usman ibn hani shi kuma mastur ne a wajen malaman hadisi kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa cikin at-taqrib yace wa lam yusiqhu ahadun al-batta shine ma'anar mastur din ko mutum ne ba wanda ya amince da shi yace mutumin kirki ne wannan mutumin amr bin usman ibn hani ko mutum da cikin malaman hadisi ya ambace shi yace wannan yana da wato wani aminci a tattare da shi mutum ne mai karfi to ba ai ba to ya kuza a dauko a ce hadisin sa yafi na bukhari wa tasihul hakim li hadisihi min tasahulihi al-ma'ruf hatta imamul hakim da yace wannan hadisin sahihi ne to yana daga cikin tasahulin imamul hakim dan yana cikin malamai mutasahilun wani babi ne wannan kuma a cikin musnadul hadis kenan dan sakaci ne nasa kawai da yace ma sahihi ne ai bai ma kai haka ba wa mutaba'atu dhahabi lahu min awhamihi al-kathira allati la takhfa ala man tatabba'a kalamahu fi talqis al-mustadrak hatta shi imam adh-dhahabi da ya bi imam al-hakim ya goyi bayan sa ya masa muwafaqa sau da za a ce sahawa imam al-hakim muwafaqa adh-dhahabi yace to wannan yana daga cikin wahami imam adh-dhahabi yana da wahami irin nasa masu yawa wanda baya buya ga duk wanda yake bibiyar maganganun sa kamar yadda yazo a cikin talqis al-mustadrak wannan magana daga wato malamai da malamai kenan in ba irin su albani din ba wai sai ce imam adh-dhahabi shi ma yana da awham in ba su albani ba wai sai kira imam al-hakim ya ce shi yana da tasahulanci amma sun nuna ai kware da gaske ai albani malami ne akram kallah hadisi ne insha Allah hadisi ne ba tare da alfahari Allah ya bawa mutumin nan ai kware da gaske ai yanzu a duniya har yanzu din nan sai dai goben Allah ya bayyana wani ko wani hadisi idan an zo jira ake a ce mai albani yace ai kware da gaske tun da ya mutu da Abu Dawud a kirjin sa kullum aikin ke kullum ba a dibin ciki shi sa ya gagarin mutane yayi su zaga su fada su suka amma kuma dole magana san ya fada dai babu gudu babu jada ba karatu dai akwai shakar mukalla karatu an yi da gaske kuma Allah ya musu albarka a rayuwarsu yace summa inna law sahafa laysa mu'aridan li hadisi tammar dama hadisin Qasim din ya inganta kaddara ma kace ya inganta na Qasim ya inganta na tammar ya inganta to babu cin karo a tsakanin su li anna qawluhu mabtuha kalmar mabtuha laysa ma'nahu musattah bal mulkan fihi al-batha wa huwa al-hasa as-saghira kama fi an-nihaya wa huwa zahirun fi al-khabari nafsi mabtuhatun bi batha'i al-arasati al-amra fa hadha la yunafi at-tasnim wa bi hadha jama'a ibn al-qayyim bayna al-hadithayn fa qala fi az-zad wa qabruhu musannamun mabtuhun bi batha'i al-arasati al-hamra la mabniyun wa la mutayyanun wa hakadha kana qabru sahibayhi Albani yace to da ma ya inganta babu cin karo saboda shi a hadisin yace mabtuh kalmar mabtuh ba yana nufin wato musattah bane ba yana nufin wanda aka daidaita shi aka yi labeling din sa aka saita shi aka sa shi tudu ba haka ake nufi ba wato me ake nufi da mabtuh a larabci an debi kasa an watsa akan shi shi yasa yace mulkan fihi al-batha an sa masa an zuba masa wata kasa ta batha bal bi batha al-arsati al-hamra menene al-batha din shine tsakwarkwani ne tsakwarkwani kananan tsakwarkwani kamar yadda yazo a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asif kuma wannan shine zahiri a cikin hadisin idan ya fada mabtuhatun bi batha al-arsati al-hamra wannan kuma baya cin karo da cewa musannam din ne musannam yana dan tudu iya take daya haka ibn al-qayyim ya hada tsakanin waɗannan hadisi a cikin azzadul ma'ad yace kabarin annabi din mabtuhun ne bi batha'i al-arsati al-hamra la mabniin wala mutayyan ba gina shi aka yi ba sannan kuma ba a tara masa yumbu ba shine mutayyan haka kuma kabarin abubakar haka kabarin umar yake to nan ya kamata mu dan dakata saboda muna da dan uwa babban bako fadilatu sheikh al-mubajjal
daya daga cikin manya-manyan malamai da muke da su a wannan gari mai albarka na Kano kuma yake amfana da duniya gaba daya kuma daya daga cikin manya-manyan jagororin mu na Sunna TV shugaban Sunna TV a nan Kano gabaki daya duk karatun da ake sa na malamai da darussa da wadanda ake malam Abdul Muttalib limamin masallacin Juma'a na Triumph Dr. Abdul Muttalib insha Allah ta'ala ya kawo mana ziyara wannan makaranta wannan masallaci mai albarka da wannan karatu na akamul janayiz wanda yake tsaye tsayin daka kullun wajen yaga an saka wannan karatu mun buƙaci ya kawo mana ziyara kuma ya kawo mana insha Allah ta'ala muna fatan malam muna masa sanda zuwa ana aran bakin malamai gaba daya ina yi malam sanda zuwa wannan majalisi kuma zamu ba da dama ga malam cikin mintunan da suka saura ya kammale watakila yana dauke da wani sako na musamman da zai fada insha Allah bayan kira sallah kuma sai a musu tambaye sai shi bismillah amma tsomai da kujera ne
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يا قوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أيوا الله سبحانه وتعالى بوديا يقدر yau na ziyarci wannan makaranta ta mu mai albarka a wannan masallacin Juma'a na nan kofar Nasarawa wanda ake gabatar da wannan babban karatu na ahkamul jana'i wanda babban malamin mu Dr. Abdullah Usman Gadanƙaya yake gabatarwa Allah ya saka mishi da alkhairi kamar yadda kuka ji ni nazo ne a matsayin Sunna TV dan haka abinda zan yi jawabi akai abinda ya shafi Sunna TV dan haka ba wa'azi nazo ba malam ya gama dukkan wa'azi zuga da karatu wata ila da fagen karatu ne da sai in ce bazan zo ba in yi wa malam wani ta'liqi ko wani abu amma kawai ni nazo ne a matsayin gidan talabijin nan namu mai albarka Sunna TV ku sani cewa yanzu kusan wajen mutum miliyan 14 ne suke kallon Sunna TV a faɗin duniya tun daga Garbu Afrika West Africa din nan Afrika yamma ga baki ɗayanta da West Africa Central Africa ta tsakiya da Junubu Afrika da kuma wani shashi na Turai ga baki ɗaya da kuma wani shashi na America dukkansu suna kallon wannan talabijin mai albarka kuma yana daga cikin karatuttuka wanda suke da farin jini wanda muke samu tambayoyi da abubuwa da dama irin wannan karatun yana ɗaya daga cikin su dan haka muke alfahari da wannan karatu mai albarka da ake gabatarwa da malam yake bincike yazo ya koyawa al'umma musulmi ko mu sani akwai kasashe da dama wanda ba ma su da majalisin da ake karatu wani dan uwa ya bugo mun daga Namibia wani ya bugo mun daga Mozambique yawanci ma ba su da majalisan da ake karantarwa kawai suna bude littafin su ne su nemo littafin su bude su rinka bi yanda ake karantarwa a Sunna TV nan ne suke daukar fatoyoyin su da karatu da yawa waɗanda su ba ma ahlus sunna bane ba sun zama ahlus sunna ta bangaren Sunna TV da suke kallo wataƙila shi wani zai bugo shi ya ji a Sunna TV ana ta ahlus sunna ana ne shi dai almuhim ya yadda da duk maganar da ake faɗa amma menene ahlus sunna da bid'a shi bai ma sani ba kawai yana can ƙarshen kwadebuwa ɗinsa ko ƙarshen Mozambique ɗinsa ya kulla yana kallo ba wani dan taqatulu a can da yake zuwa ya kai mishi bid'a ba wani wanda yake kai mishi wani abu kawai ya bude wannan ya fara gani to kuma ya fahimci musulunci ta wannan kafin watsa labarai shi wannan kafin watsa labarai tana da muhimmanci a gare mu kuma dole mu kula da ita abinda nake fata ƴan uwana hadin kan da zasu ba mu shine yawan kabbara kabbara hakika dole mutum zai kabbara da har karatun ya dago to amma idan kabbara ta yi yawa da na'am yayi yawa ya dage karatun to sai mutum malam ya fassara wata kalma ai ta bugo mana waya malam ya faɗi wata kalma ya faɗi fassarar ta amma lokacin ƴan uwa sun yi kabbara ba mu jini yace ba to kaga ya kamata ba a ce a daina kabbara idan mutum yayi al'ajabi wani abubuwa ya same shi hatta manzo sallallahu alaihi wasallam idan abu ya burge shi yana cewa Allahu akbar to amma bolin din nake so a dan rage shi ya dan yi kasa kadan to in yaso sai ya taimake mu ba za mu samu wannan hayaniya a cikin wannan sannan kuma abu na gaba da muke so mu ƙara tallatawa da wanda suke karatun nan anan da duniya gabaki daya cewa irin waɗannan karatuttukan zai taimake mu ƙwarai da gaske idan muka samu masu daukar nauyin su akwai karatuttukan da ake daukar nauyi wani bangare na karatuttukan mu da wasu program din da muke sawa to amma har yanzu muna neman waɗanda za su dauki nauyi sawa'un waɗanda suke fa'idantuwa a wannan majalisin ko kuma wanda suke ji suke jin mu yanzu kai tsaye ta fagen talabijin su a kowace ƙasa suke mutum zai iya daukar nauyin karatu ya tattaɓe mu akwai nambobin da ake sa a Sunna TV da nambobin mu duk suna fitowa mutum ya ce ina so in dauki nauyin ahkamul jana'iz nawa ake biya a wata uku ko nawa ake biya a wata shida ko nawa ake biya a shekara wannan abinda zai fa'idantar da mu shine ƙara ci gaba da munafasantar ƙalubalen da yake gaban mu na tashoshin da suke rushe tarbiya wanda suka kai matsayin ci gaba da fannin da suke da akwai akwai tashoshi wanda muka gani wanda an gina su ne takanas an sanya su ne don su zama kishiyar Sunna TV kuma duk inda muka tashi muka tafi sai sun bi mu to amma kuma yana buƙatar technology din su da abubuwan su yana da tsada sosai mutumin da tasha tana kashe dala miliyan 6 ko miliyan 60 a shekara wanda mu kuwa ba inda muke samu ko miliyan 2 ne a shekara to aka ga munafasantar ƙarya da wanda take rushe tarbiya sai ta shirya to amma insha Allah da izinin Allah da kuma koyaya mutane suka taimaka insha Allah za mu na za mu iya biyan ƙalubalen da yake gabanmu mu sani cewa kwanan nan dinnan anan Kano kawai kamarori dole mun cancanta kamarori kamara ɗaya zaka samu wata ta miliyan 1,700,800 kaga wannan yake nuna ko sama da haka miliyan 2.5 akwai kamarar da zai kaso wata ta miliyan 2.5 wanda zaka zuce ma duk wani abu karatun ya fito kuma mai saurare ya ga kamar a gaban shi ake yi to duk duniya kullun ci gaba take yi shi yasa muke kiran manabi cewa idan muka samu waɗanda za su dauki nauyi akwai karatuttukan da ɗan majalisin ne suke hada 5,000, 3,000, 10,000 su hada a wata uku su ce sun dauki nauyi karatu tunda ba wani kuɗi ne wanda fan taɓa sama da mutum zai ce ba zai iya ba kuɗi ne ɗan ƙanƙane wanda idan mutum ɗaya ma ne a nan masallacin ya jure ya cije ya bigi taskarsa zai iya biya bai damu ba to amma daman shi ayyukan alkhairi yawancin shedan hada yake duk wanda ka ga yayi aikin alkhairi ko yana da kuɗi to ka sara mishi yafi ƙarfin shedan nashi ne musamman ma aikin alkhairin da zaka fitar da kuɗi ka yi shi yawanci wani sai zo ya ba sallah 100 a nan gobe sai haddace alkur'ani da nafila ya dage wando da menene ibada 100% yana ibada amma matsalarsa in ka ce kawo 1,000 to nan ake tashi nan a tashin hankali yake ba zai iya bayarwa alhali ko ibadar wannan ibada ta kuɗi kusan abubuwan da yawa ma suka shigar da mutane aljanna kai tsaye da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sai ka ji ibada ce ta dukiya aka bayar duk da yake waccan ma tana da muhimmanci to amma ya kamata mu hada guda biyu shi mumine bai san dona aikin alkhairi ba Allah zai mana ga zai mishi gafara wata kila kai ba da sallah ba wani da azumi aka masa wani da taimako da yima wata ta shiga aljanna ma ta shayar da kariya ko kare ruwa kaga baka san ayyukan alkhairi kuma karuwa ce karuwa ma ba irin tabu ba tanan ta banu isra'ila ka san dai duk abin da aka ce banu isra'ila ka san karshen shedanci ya tsare to amma karuwar sa to kaga karuwar banu isra'ila karshen shedanci ya tsare amma taimako tai na ruwa ta shiga aljanna naka muna jawo hankalin yan uwa in za a samu nauyin wanda za su yi wannan to a shirye muke insha Allahu ga wakilan mu anan gun duk suna nan wanda suke gudanar da shiri su ikrama da sauransu in aka tuntube su to za su iya zuwa su zama hamzatul wasl zuwa gare mu fatan mu Allah madaukakin sarki yasa duk wannan ayyukan da muke yi ya zamto cewa muna yin su ne domin neman yardar ubangiji madaukakin sarki yanda nake bata lokutan da zama ni karatu da a koya mana Allah ya sa muna yi ne domin Allah kuma ya cece mu ranar tashin alkiyama dukkan malaman mu da muke haskawa a wannan tashar da wanda ma ba mu haskawa dukkan su muna addu'a Allah madaukakin sarki ya musu albarka sannan kuma akwai bishara ta gaba waɗansu tashoshin ma za su biyo nan gaba insha Allah gashi nan ana ta buɗewa dukkan dai ci gaba in za mu samu tasha 20 yanzu muna bukata saboda na baƙin din tashar shi'a kadai in ka duba za ka ga tafi 20 kuma suna ta watsa al'amuran su har kullun ashe mu ma ya kamata mu dage mu ci gaba da tunkarar irin wannan kalubale na lalata aqidun mutane da yake yawo a cikin kwafalan mutane Allah ya mana muwafaka ubangiji madaukakin sarki ya taimaka mana insha Allah anan zan tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
so mana Abdul Mutalib muna maka godiya da bakin yan uwa babu cha wannan makaranta gaba dai Allah ya maka albarka kai ma Allah kuma ya saka maka da alkhairi da wannan ziyara Allah ya baka duk abin da yake ba wa wanda suka kai ziyara ga yan uwan su musulmi sannan kuma wannan tasha ta Sunna TV Allah ya dada karfafa ta kuma ce muke ta kamar yadda ya faɗa muku wallahi duka yau karatukan nan da ake sa kyauta suke sa kyauta amma inda za ku gane cewa suna kokari wata ranka dan gwada kai tallan ka gidan radio kawai na sauti ba na koto ba ka ji irin kudin da za su yanka ma so kuma kun ga babu abin da zai gudana sai da kudi shi yasa kuke gani yawanci abubuwan da ake karatukan nan da ake sai an dauka aje ai zaman editing yanzu iya dade wanda muka yi din nan in aje yin editing sai an ci wannan awa din da wani abu su bada kuɗi a siyo inji kun ga babu wuta misali a siyo mai ai wannan a dauka daga nan sai an kai shi Niger ai tashi mutum a bashi kuɗin mota ai kullun haka ake daga Bauchi akai daga Kano akai daga Lagos akai daga ina duka wadannan kudade sai kai mamakin daga ina za a same su sannan kuma suna karban talla-talla dan a dada rike tashar to yau masu kudin mu masu halin mu sai dai kaga suna kai talla wasu tashoshin amma tun daga wannan Sunna TV ta musulmi ce ta mu ce kuma ana sa tallan nan kuma ana gani to ai ya kamata a ce mutane suna kai tallan su dan su karfafa tashar to amma shi ma din akwai karancin wayewa da mutane ba su farga ba ba sa yin wannan kuma dole ne za a zo lokacin da sai an buƙaci kuɗin nan saboda bai zai yiwu ba a gudanar da abubuwa kuɗi suna buƙatar abubuwa yanzu studio din su kawai nan da suka yi masa gyara an kashe miliyoyin kuɗi don saboda wannan karatukan a je a yi rikodin abin nan sauransu so muna musu addu'a ta musamman Allah ubangiji ya sa musu albarka kuma gaskiya an yaɗa sunna sunna tana yaɗuwa a cikin wannan tasha ba ƙaramin yaɗuwa ba da maza da mata da manyan mutane da ƙanana har ƴan bid'a ahlul bid'a wal ahwa'i ƴan bid'a sosai wallahi malam sai su haƙura su rufe ido dole suna saurara saboda sun ji abin da ake faɗa ba wasa bane kuma gaskiya ne so muna fatan Allah ya karfafa wannan tasha Allah kuma ya ciyar da ita gaba ina sanar da ƴan uwa cewa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa rana Asabar da Ladi akwai wa'azi ga garimi na ƙasa gaba ɗaya har ma Afirka gaba ɗaya na kungiyar Jama'atul Islam ta Bid'a wa Iqamatus Sunna karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau wanda za a yi a filin wato kofar mata indo studio ake ce stadium ko yawa a nan tsakiyar gari insha Allah za a yi za a fara wa'azi na farko bayan isha'i rana asabar wa'azi na biyu ranar lahadi da safe za a yi ta wa'azi tun daga karfe 9 har zuwa karfe 1 so wa'azin biyu ne akwai na dare ran asabar bayan isha'i ta yi maka a indo studio kofar mata kai kokari ka je da wuri saboda din Najeriya ce za a haɗu har ma wajenta washe gari kuma ranar lahadi masu kwana anan za su kwana ko malamai daban-daban za zo su yi ta karatu har sai azhar sannan kuma a ainihin wato tafi wa'azin ƙasa kenan da za a insha Allah sati mai zuwa bi idhnin Allah ana buƙatar ce mu ko kamar haka a wajen mutane na farko kun san za a yi baki kuma an san mu nan Kano da karamci da mutunta mutane da baki wadanda suke da hali do Allah na masaukai za a samu mutane da su wasu daga Kamaru wasu daga Chadi wasu daga Inani wasu daga Lagos wasu daga Anambra wasu daga ko ina a Najeriya so kungiyar ba ta da karfin da za ta iya kama hotel din da sauke kowa da kowa so da Allah wanda yake da halin zai iya bada masauki ko yana da wani gidansa a rufe ko kuma yana da wani wuri ko zai iya kama hotel din ko kuma yana da ɗakin sa da zai iya daukar mutum ɗaya ko mutum biyu ko ya dai masauki to da Allah ya kokari a sanar da mu ko a gaya mu ko a gaya shi dan uwa mallam Abdul Talib ko shi kansa mallam Ikirma ko kuma nan masallaci a gaya wa limaman za su yi mana waya sai mu gaya muku yadda za a yi sannan abinci ana buƙatar a dafa abinci a kai wa bakin ba sai ka kawo gidan wani baka kai filin kawai don Allah a nuna mutane karamci wani ya sai mota fiwa wuta ya je parking ɗinta ake ba mutane don Allah a nuna mutane karamci kamar yadda ake a Saudiya mutum sai trailer guda ta ruwa ya faki duk wanda zai wuce a bashi wallahi zaka iya motoci na fiya wata a sai kankara duk a faffasa a ciki saboda za a yi rana da zafin rana a ta ba mutane ko ka sa yara su taraba wa leda fiya wata gudun wanda zaka bari kenan wani ya dafa shinkafa ya sa a yi a take away a je a ba kowa ma ba sai wanda ka sani ba ko a nemi inda bakin suke masauki aka kai musu masu kudi da hali su nemi uwar kungiya su kai mata taimakon kudi don daukan nauyin baki manya-manyan malamai da za su zo akwai bukata a ba su masauki ba wani malami a garin nan da yake da babban gida da zai iya ajiye malami uku a gidansa babu shi dole hotel za a kama musu kun san kuma kudin hotel yanda yake kuma wa'azin nan mu za a zo a yi wa so da Allah muna kiran mutane a taimaka a nuna ƴan uwantaka a nuna ƴan uwantaka kowa ya bada iya abin da yake da shi na hali ya taimaka dan Allah ko awarce zaka iya saya ta 200 sai ka kai tafilin ka ba mutane Allah zai baka lada Allah zai taimake ka waɗanda suke da hali ƴan cikin gari ko da wajen bada hannu ne ku taimaka wa baki akwai baki za su yi ta shigowa ba san wurin ba za su tambaya da kun gansu alama da motocin su da bana a jiki ku nuna musu ga hanya a anguwar ku za ku iya kafa gate kuna nuna wa baki hanya da za su rinka fita za ku rinka taimaka ko da ku ba ƴan agaji bane dan ba za su iya wadatarwa ba so da Allah muna buƙatar ƴan uwa su taimaka Allah ya taimaka mana gaba daya Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomar mu muna kuma dai da jaddada godiya ga dan uwa mallam Abdul Talib dangane da wannan idan kun ga karatun a kamul janayiz yayi rawa ya samu matsala ku je ku same shi yawa kwarai da gaske shi ma sai ya rawa muna fatan Allah Allah ya saka da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh